الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول قد ثبتك الله سبحانه وتعالى لساك هدمه وأن يمتي ما لتمن شاتر جوتا ربيع الأول شكرا تادبو إلى الدليل هدو لسلاتين نبي ربان هجرا من ذا الله صلى الله عليه وسلم من ذيك ديدي دا عشرين ديدي جوتا دا شكرا تادبو بيدو قوم شاهدو اللساف ميلادية سيقى بدا كراتم لتاف أعلام السنة المنشورة نا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ذا متاشيو أسي قبل سلسلة أبن ديجيرو من دنغنى دا فلل صحبا من ذا الله صلى الله عليه وسلم كوكما أجيدر أهل السنة دنغنى دا صحبي دا أهل البيت ذا متاشي أتنبأ تدري بيو دا تقوص إليك تنبأ من أفضل الصحابة إجمالا هفني؟ طيب فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من أفضل الصحابة إجمالا؟ أفضلهم السابقون الأولون من المهاجرين، ثم الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أحد، فبيعة الرضوان، فمن بعدهم، ثم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى.
نعم. وأن بابي كوتا بها زي معالجة أتكنتا زي مغانا أكان وسا أبو بوا من يادس كده ألاك أدا صحابا من ذن الله صلى الله عليه وسلم أكان مغانا رفال لرسو ياتي من أفضل الصحابة إجمالا أتكن صحابي سوى نيني ما في فتا أدون قوله كنا إجمالا سبو لتنبع ذات ذو تقبع من أفضل الصحابة تفصيلا سواء نيني ما في فتا أتكن صحابي من أنبي بيان دكي دكي نان أدون قولينا نفن صحابا كشوكان دنسو ko wani yanki yanki nasu yadda nasu shi suka go suka yi magana akan falala akan su can kuma gaban daidai kuwar su wane a matsayin sa na wane me falalar sa akan kauran sahabbai ko kuma a cikin wannan al'umma shine abin da ke mai tafsirin din ijmalan kuma a dunkule maganar falala ya ake ta zama a babun akida cewa wane yana da falala har ai fifita wane yafi wane asali kamar da muka sani babun aqida ana gina shi ne akan labari babu kwatance a ciki babu kiyasi babu ganin ya kamata amma in nasi yazo daga Allah subhanahu wataala wanda ya halicci mutane ya halicci zakatan su ya san mafarar su ya san tsakiyar rayuwar su ya san kuma ƙarshe da makomar su in ya bada labari akan mutane kuma labarin nan yawan zuwa a cikin littafin sa ana karantawa haka nan manzon sa sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ke bashi labari akan irin waɗannan abubuwa to in shi ma in ya fada to wajibi ne a gaskata abin da ya fada shi yasa malamai a sunna ba su da rikici akan abin da ya shafi komai na falala saboda ana gina shi ne akan asalin labari in labari ya zo kai itikadi ba ka da labari akai kai shiru domin maganar aqida magana ce ta labari labarin nan kuwa ko yazo ne a qur'ani ko a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba abun rikici bane a ce sahabbai wani yafi wani tunda Allah madauki ya ga mana a cikin alqur'ani manzanni ma da annabawa wasu sun fi wasu Allah madauki ya faɗa tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd manzannin nan da muka ji an ambace su a qur'ani wurare da yawa sashen su mun fifita sashen su akan sashi da haka akwai wurare da yawa Allah madauki ya fifita manzanni wasu akan wasu kuga a cikin manzanni baki ɗaya da annabawa wanda yafi kowa daraja shine manzon mu annabi Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam dama a jerin ana jerowa ne ana farawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da malam Safari ne ya ambata a cikin littafin sa Lawami'il Anwar al-Bahiyya yana cewa maganar falala ana faro ta ne farko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan sai ulul azmi minar rusuli mana a cikin manzannin akwai ulul azmi su biyar wanda Allah madauke ga mana a wuri biyu a cikin alqur'ani sune da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Nuhu da Ibrahim da Musa da Isa alaihi musallatu wassalam to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka fi kowa a duniya kwata kwata a halitta sune waɗannan mutum hudun da shi ma dama yana cikin su sune su biyar to bayan su sai sauran manzanni bayan su sai kuma annabawa to aka gama nan kuma to sai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yace akwai a tsakiya nan malamai sun tattauna bayan an gama da falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta ulul azmi da sauran manzanni da ta annabawa to kafin a zo kan sahabbai in aka bo akwai sabani da ya taso akan sahabbai da mala'iku wanne ne yafi tunda su wadancan annabawan sun fi mala'iku manzanni sun fi mala'iku ulul azmi sun fi mala'iku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi mala'iku to amma in aka sako sauran mutane wadanda ba annabawa ba ba manzanni ba shin mala'iku sun fi su ko su sun fi mala'iku shine har aka yi sabani a nan gurin wani dudance dogo da na taɓa baku labarin sa Ibn Taymiyyah a juz'in sa na 31 na fatawa yayi magana a yake cewa wannan abun tunda ba nafsi ne yazo a kansa ba cewa waɗannan sun fi ko waɗannan sun fi to kada mutum ya ce wani abu illa ya iya lura da makoma ko kuma asali yace in muka lura da asalin halitta mala'iku an halice su daga haske kuma a halittar nan ta duniya a rayuwarsu ta duniya Allah ya sa ba sa saban Allah la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru sai ce ta wannan bangaren sun fi mutane mana daga cikin su sahabbai idan kuma aka lura da makoma in aka mutu aka koma lahira dan adam mutumin kirki me ya makomarsa aljanna ce kuma an sauke masa ibada shi kuma la'ika yana nan a matsayin bawa ba zancen shiga aljanna a gunsa ba azaba ba komai dan dama baya sabo ba a ce za a shigar da shi aljanna ba yana nan a cikin wato masu kula da fadar da ma'ana fadar Allah subhanahu wataala ba zancen makoma sakamakon wani aiki da suka aikata a duniya sai bin jami'a ce to in an lura da wannan to salihan bayi kamar sahabbai sun fi mala'iku saboda su an musu wani gata za a shiga aljanna kuma har abada da haka ba magana ce guda ɗaya kace mala'iku sun fi ko kuma sahabbai sun fi ba to wannan gefen kenan sannan kuma sai a cikin sahabban su waye suka fi to akwai nassoshi sun zo akan yaban wani gungu nasu ba dukkan su a dunkule ba akwai ko kuma a ce a dunkule baki ɗayan su Allah maɗauki ya ba mu labarin da yawa daga cikin su cewa ƴan aljanna ne ko a ce baki ɗayan su a wurare daban-daban da wasu sunaye kamar kun ga an faɗi as-sabiquna al-awwalun to shi yasa shi ma'anan sai fara da su ba dan komai ba saboda nassi ne zo akan haka maganar kamar da na ambata mana magana akan cewa wane yafi wane tunda labari ne da yake da alaka da abin da ke da zahiri da kuma batini to ba mai ba da shi banda wanda ya san halittar Allah ina fata ku gane wannan ba dama cikin ɗan adam yanzu ka zo ka ce a fahimta ta wane yafi wane tsoron Allah ba wanda ya san wannan sai Allah subhanahu wataala shi yasa a wajen rayuwarmu mai aiki da zahiri in mutum ya mutu mai masa kyakkyawan zato in ya mutu akan aikin alheri ya mutu akan mummunan aiki mu ce Allah ya gafarta masa ba mu sanya suke da Allah ba kun fahimci wannan to amma labari na duniya a zahiri a rayuwarmu to ga ka'idoji da za a ba mu in nasi ya zo to mu faɗe shi yadda yake Allah maɗauki ya fara mana da as-sabiquna al-awwalun to shi yasa nan a littafin sai yake cewa al-jawab wajen amsa afdaluhum mafi fitan sahabbai sune as-sabiquna al-awwalun sune waɗanda suka riga musulunci na farko ma'ana marigaya na farko waɗanda sune suka fara karɓar la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan su suka fi kowa su din kuma a cikin su yace minal muhajirin wannan min bayaniya ce ko za ta iya zama tabi'idiyya ma'ana daga cikin amma dai zahirin wannan ta farkon bayaniya za ta fi tunda dama haka Allah maɗauki faɗa cikin alqur'ani ma'ana waɗanda suka riga karɓar addinin musulunci daga cikin wancan wato tawaga ta farkon zamani wato su ne almuhajirun da kuma al'ansar mun fahimci wannan? Yawwa ma'ana almuhajiruna su ne farko sannan bayan an gama da al-muhajirun sai al-ansar tun da dama ana zantan waye riga karba ne kaga mu al-ansar sai da aka zo madina sannan suka karba ko kuma sai da suka zo zaman da suka yi tattauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Aqaba shine har suka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har suka karba alƙawari a wurinsa suka yi imani suka koma kuma suka yi wa'azi amma wanda suka riga su sune muhajiruna dan kaga muhajirun sune sahun farko dan ka duk wanda ya hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kowa a cikin sahabbai a dungule kenan za a zo cikin su kuma masu hijiran waye yafi wani kamar da zamu zo mu ji wannan shine bayanin daki daki amma a dungule in ka ce ga sahabbai baki daya in aka ce su waye sahun farko sai ka ware muhajirun daga cikin as-sabiqun al-awwaluna da fatan mun gane wannan sannan sai kuma a zo kan al-ansar wato mutanen madina wanda suka karbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka taimaka masa suka taimaka ma addini thumma ahlu badri sannan sai wanda suka halarci yakin badar shi ma nan saboda nafsi ya zo akai domin yakin badar shine mabudin farko na nuna cin nasara ga al'ummar musulmi da musulunci kuma cewa musulunci zai tsaya da kafarsa shine aka fara yin ta taburza ta farko da aka yi da mutum 313 suka fuskanci mutum 1000 daga cikin kafirai Allah subhanahu wa ta'ala ya bada nasarar da aka yi ta mamakin aka yi ta faru kuma bakin tsawa ma aka yi ba mun fahimci wannan don haka annabi sallallahu alaihi wasallam har ya ba mu labarin cewa manzon Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa mutanen da suka halarci yakin badar ya ku wanda suka halarci yakin badar ko aikata abin da kuka ga dama an gafarta muku ma'ana wannan labari ne cewa ko sun yi aikata wani abu daga baya to Allah ya ce ya gafarta musu shi da ya san zuciyarsu ya san irin sabon da za su yi tunda zama aka ce a gafarta ana magana ne ga wanda yake da sabo dan kaga ashe suna da sabo to amma sabon da suka yi an gafarta saboda kawai sun halarci yakin badar wannan yaki da ya daukaka musulunci karin farko kuma yace fa uhudin wannan fa'un ta tartibi ce yawa ma ta atsafi ce kuma da take tufidu tartib mun san wannan yawa ma'ana bayan yakin badar sai kuma yakin uhud kamar sun mace da fatan mun gane ma'ana waɗanda suka halarci yakin badar sai kuma wanda suka halarci yakin uhud domin shi ma an sha wahala a yakin uhud an kashe da yawa daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen kimanin 70 sai fa sai kuma ya kawo wata fa'un ta tartibi ma'ana bayan wannan sai bai'atul ridwan wacce ce bai'atul ridwan wanda muka yi magana a baya a makon da ya gabata wato mubaya'a da sahabbai suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sakamakon labarin da ya zo cewa an kashe Uthman kamar yadda zamu zo mu ji a falalar Uthman da ya kawo mana nan gaba to sai ce faman ba'dahu sai kuma wanda suka zo bayan su thumma sannan sai ya iktibasin aya man anfaqa min qabli al-fathi ko wa qatala duk wanda ya ci da dukiyar sai ya taimaka wa addini kafin sulhun hudaybiya fatuhun ana nufin sulhun hudaybiya kamar yadda malamai suka fassara fatuhun makka ake nufi amma tamhidin sa da shimfidar sa ai tun sulhun hudaybiya da fatan mun gane to duk wanda ya taimakon addini ya dauki dukiyar sa ya bayar dan taimakon addinin musulunci kafin sulhun hudaybiya dinnan wa qatala kuma da aka zo jihadi shi ma ya yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sune suke biyowa sai ce ulaika a'zamu darajatan wannan sun fi daraja kun ga wannan ayar ita ma dalili ne akan ashe ana fifiko tsakanin sahabbai da wasu sahabbai tunda gashi ya faɗa duk waɗannan da wanda suka ci da dukiyar su kafin fathu makka suka yi yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suka ci da dukiyar su bayan fathu makka ma'ana bayan sulhu hudaybiya kuma suka yi yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan su sahabbai ne aiko to amma anan kun ga Allah ya ce ulaika a'zamu darajatan waɗannan da suka bada dukiyar su suka taimaka wa addini kafin sulhun hudaybiya da kuma suka yi yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama darajar su sama take tafi girma fiye da minal ladina anfaqu min ba'du ay min ba'di dalika da wato fiye da waɗanda suka bada dukiyar su bayan wannan karan wa qatalu kuma suka yi yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kuma yace wa kullan wa'ada Allahu al-husna wa kullan kowanne nan kun ga a ce wa kullan imma ka dauki cewa wa kullu fardin kowanne fardi ɗaya daga cikin su ko kuma wa kullu juz'in min hadaini ta'ifatin ko wa kullu ta'ifatin ma'ana tun da ta'ifa biyu aka faɗa anan da wanne da waɗanda suka bada dukiyar su kafin fathu kafin sulhun hudaybiya kuma suka yi yaki da kuma wanda suka bada dukiyar su suka taimaka wa addini bayan wannan lokacin kuma suka yi yaki ka kowa ya bada dukiya ya yaki amma lokacin shine ya bambanta su a shi wannan ya nuna mana wato bai'atul ridwan dinnan ko sulhun hudaybiya shi ma wani haddi ne fasil na bayanin falalar mutane duk wanda yazo bayan wannan an kira shi cikin sauran jama'a ne kawai amma kuma sakamakon sa an ce shi ma dai wa kullun wa'adallahu alhusna kowa daga cikin su Allah ya masa alƙawarin alhusna wannan me yake fa'idar wannan tattaunawar anan babba in ba ku manta ba mun bi kissar ga waɗanda suka karanta sira a cikin ku mun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi wannan sulhun hudaybiya Allah madauki ya saukar masa da aya cewa ya yadda da sahabbai mu'minai a lokacin da suke tare da shi suka yi masa mubaya'a karkashin bishiya to bayan wannan ai shekara da ta zage a shekara ta 8 an zo an yi fathu makka fathu makka me ya faru a cikin sa domin da matan suwaye ake yaki da su da suka ki karbar musulunci mutanen makkan nan sune da kewayen su su ghatafan da suke taimaka musu mutanen Taif da makamantan su da Ahwaz da su suka zo suke taimakawa waɗannan a yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma da aka yi fathu makka duk mutanen da suke makka sai suka musulunta har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya shigo makka ya kama aka tara masa waɗanda aka kama a makka har saboda ya ja hankalin Abu Sufyan a matsayin sa na shugaban mutanen makka a lokacin sai ce man dakhala dara Abu Sufyan fa huwa amin duk mutumin da ya shiga gidan Abu Sufyan to ya amince kar ku taba shi ba komai wannan sai ta sa Abu Sufyan shi kansa ya ji wani abu a zuciyarsa sai aka karya masa gabar da yake ji a zuciyarsa kuma shikenan sai sabbaba gaba ɗaya da shi da ƴaƴansa duk suka musulunta to waɗannan su ake ce mame ana ce musu muslimatul fathi waɗanda suka musulunta lokacin fathu makka to a wajen nan waɗannan da ake faɗa waɗanda an faqu min ba'du wa qatalu da su ake kun gane wannan zancen da su ake a shikenan waɗanda suka musulunta kafin wannan rana suka ba da dukiyarsu suka yi yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama suke da su Abu Sufyan da su Muawiya da sauransu amma tabbas su waɗannan sun musulunta ne bayan wannan fathu makka to tunda ku sun musulunta gashi kuma abinda Allah ya ce wa kullun wa'adallahu alhusna da waɗancan din na farkon da wannan na ƙarshen Allah ya musu alƙawarin alhusna tambaya ita ce mecece alhusna hadisi ya zo daga hadisin Suhaib abinda ake nufi da alhusna shine aljanna daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a hadisin Allah madauki da yake cewa lilladheena ahsanul husna wa ziyada sai aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa abinda ake nufi da ziyadan nan anan ma'ana waɗanda suka kyautata suna da husna kuma suna da ziyada sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara cewa alhusna anan ita ce aljanna ziyada kuma ita ce ganin Allah kun ga shi yake nan tabbas in aka ce mutum yana da alhusna to dan aljanna ne sawa'un yayi imani kafin fathu makka ko bayan fathu makka dan kaga ba dalilin da za a zo ana kafirta Abu Sufyan da Muawiya saboda kawai rikicin da ya faru tsakanin su da Ali wannan babu dalili akan sa in mun karanta alqur'ani mun yadda da shi da fata kun fahimci abu yawa to wannan abin da ya kawo mana kenan maganar ijmalan din wato a dunkule falalar sahabbai ta gaba sai karanta kadan daga cikin hadisan da ya kawo ko ba duka ba saboda lokaci na'am
man afdal sahabati tafsila qala Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma kunna fi zaman an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la na'dil bi Abi Bakr al-Ahda thumma Umar thumma Uthman thumma natruku ashab an-nabi sallallahu ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الفضال ما ظنك باثنين الله ثالثهما وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا walakin
azzu
wa
sahibi Facebook wannan tambaya ita ce ta biyu a wannan bangare yace man afdalus sahabati tafsilan a cikin sahabbai in an zo bayanin daki daki daidai da daidai wane ne mafifici to anan zai kawo mana hadisai ne ba kan zuciya ba daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya faɗi fallaloli akan daidai kun sahabbai akan wannan akan wannan akan wancan akan wancan su kuma yadda suka zo haka za a yi imani da su a gurgurdan haka ne yasa sahabban su a cikin su musamman kananan su ko ga Abdullahi ibn Umar su da yake ba sa cikin manyan kamar suna zaune suna jin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗi yau a faɗi fallalar wancan gobe a faɗi fallalar wancan kuma duka iya shugabanci ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma wanda falalarsa tana da yawa za a gani gurgurdan irin mu'amala da Annabi sallallahu alaihi wasallama yake da shi kamar Abu Bakar ba ja akan wannan zamu zo mu ji hadisai da yawa akan wannan ko kuma in ba bai kawo anan ba a cikin littafan hadisai in mutum ya koma musamman cikin Bukhari da Muslim akwai kitabu fadailus sahaba na musamman da al-Bukhari ya ware haka nan al-Imam Muslim shi ma ya ware kitabul fadail duk ya kawo waɗannan hadisai kowanne sahabi sai aka tara hadisan da suke bayanin falalarsa to waɗannan wannan babi na maganar falala ya tsaya ne akan wannan aqidar mu yadda da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mu yadda da cewa wane yana da falala kaza wane yana da falala kaza tafaduli ko a ce wane yafi wane mun samu wannan ne daga bakin sahabban ta wani babin daban ba ta iya wannan hadisan ba ina fata kun gane wannan wannan akwai abinda nake nufi a cikin sa hadisan falala daban hadisan wani aiki kuma daban me abinda nake nufi zamu ga cewa masu harkar shi'a hadisan falalan nan su suna kallon su ne da wani idan daban cewa ai hadisai sun zo da magana akan falala misali akan Ali radiyallahu ta'ala anhu Allah ƙara yarda da shi sukan ce to ai wannan hadisai da suke nuna falala akan sa ya nuna kenan shi ya cancanta ya zama shine khalifa domin shi yafi kowa to abinda malamin suke ba su amsa shine falalan nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe ta akan Ali tabbas to amma ya faɗi falala kuma akan wani wanda ba Ali ba radiyallahu ta'ala anhu ya faɗa akan Abu Bakar ya faɗa akan Umar ya faɗa akan Uthman ya faɗa akan Ali waɗannan hudun kuma sune mafifita a wannan al'umma din duk a al'umman nan bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam da annabawa in aka shigo cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba wanda ya kai wannan mutum hudun daraja haka suke ajere yadda suke da falalan nan wajen khalifanci a yadda suke ajere a wajen khalifancin su haka suke da falala a gun Allah subhanahu wa ta'ala gurgurdan tafadulin da sahabbai suke kamar da zamu ji hadisin Abdullahi ibn Umar a wannan wuri da fatan mun gane to amma hadisan falala daban hadisan khalifanci kuma daban hadisan falala in ba maganar khalifanci a cikin su ba za a fahimci khalifancin ba sai a tabbatar da falala a tsayanin amma inda maganar khalifanci a ciki to alal ra'si wal ain wajibi kowanne musulmi ya sallama musu to matsalar ita ce babu nasbi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan maganar khalifanci da tsaye daga cikin sahabbai cewa wane ne khalifa a bayana babu wannan abu kuru-kuru da lafazin da baya daukar wata fassara babu shi amma akwai falaloli wuri kaza ya ce Ali shine kaza wuri kaza ya ce Abubakar shine kaza wuri kaza ya ce Uthman shine kaza wuri kaza ya ce Uthman Umar haka nan wuri wani wurin kuma ya ce Mu'az mun karanta maganar Mu'az ko da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Mu'az ibn Jabal shi kuma shine kamar in ana zancen malaman wannan al'ummar shine a gaba malamai har Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tsakanin Mu'az da sauran malaman wannan al'ummar akwai gurgurdan jifan dutse in aka dau dutse aka jefa shi inda ya tsaya to Mu'az yana gaba sauran duk wani malami a duniya to yana bayan Mu'az tsakaninsa da shi kimanin haka to nan zaka ce shikenan sai mu dauki wannan hadisin sai mu ce to Mu'az yafi Abubakar ilimi yafi Umar ilimi yafi kowa ilimi don haka waɗannan abubuwan ba da irin wannan mizanin ake kallon su ba kowanne a kalle su fi haddi zatihi domin aqida ce ka yadda da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akai amma dauko daga nan ka ce wane yafi wane to sai idan akwai wani nassin daban da ya nuna haka da fatan kun gane wannan to ga waɗannan yadda ya kawo mana yace kala Abdullahi ibn Umar Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma yana cewa kunna fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to anan hujja take da yace bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da babu hujja ciki mai karfi amma cewa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai yana ji amma wato mun kasance la na adilu bi Abi Bakr ahadan ba ma daidaita tare da Abu Bakar wani mutum daban ma'ana mu dauko wani daban mu hada shi tare da Abu Bakar mu sa shi a matsayi daya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma yin wannan inji Abdullahi dan Umar kun ga wannan fahimta ce daga tsakanin su sahabban cewa ga matsayin Abu Bakar a cikin su ba sa daidaita wani shine ma'ana la na adilu bi Abi Bakr ahadan ba ma daidaita wani wato da Abu Bakar radiyallahu ta'ala anhu yace summa Umar sai kawo summa da wajibi ta tadullu ala tartib ma'ana sannan bayan Abu Bakar sai Umar yace summa Uthman sannan sai Uthman muna fadin wannan abun annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai yace summa natruku ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam la nufadilu bainahu sannan sauran sahabbai ba ma cewa wani ne yafi wani mun gane wannan to nan kun ga Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhu shine mai bada wannan labarin kuma yace a wannan zamani suke wannan abu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ashe idan kuskure ne wannan abu annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hana da ya ce a kar in saki ji kar ku sake ko ku rufe bakin ku ku daina tafaduli kowa ya zauna iya matsayin da yake in ba haka ba kuwa ku faduwa ne to ba faɗi wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam tunda a zamanin sa ne yana da rai wannan abu ya faru da wahayi sai ya saukai ce ya zaka bar su suna laifi kaza kuma ka mutu ka bar su akan laifi kun banci wannan dan yana daga cikin hanyoyin da malamai suke daukar hadisi ya zama marfu'i zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan sahabi yace kunna naf'alu kunna nu'maru mun kasance muna yin kaza a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma mun kasance ana umartan mu da mu yi kaza ana nufin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to malamai suka ce wannan hadisi hukuncin sa hukuncin me hukuncin marfu'i me ma'anar marfu'i mun an ce hadisi marfu'i ana nufin hadisin da yake daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko daga aikin sa dan haka in sahabi yace zamanin annabi muna yin kaza ko bai faɗi cewa sahabi wani ne ya gaya mun cewa annabi ya ce ba agun malaman hadisi hukuncin sa kenan tunda shi yasa har yayi idafar yace a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna cewa kaza da fatan kun gane wannan wannan ɗaya ne daga cikin dalilan da yasa malamai suke fifita Uthman akan Ali radiyallahu ta'ala anhuma domin dama matsalar ita ce dukkan sahabbai da dukkan tabi'ai sun yi ijma'i akan banda waɗanda suka wato bantare suka shiga hanyar wato rafidanci to dukkan al'ummar musulmi har mu'tazilawa da khawarijawa dukkaninsu kowa yana fifita Abu Bakar sannan Umar a wannan al'umma din kamar da ma Ibn Taymiyyah ke bamu labari kai akwai hadisai ma ingantattu akan haka ya kawo su shi ma su ne madogaran sa ba wai ra'ayinsa bane cewa masu goyen bayan Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu a lokacin da ake rikici tsakaninsa da gefen Muawiya radiyallahu ta'ala anhu mun san an yi rikici mun sha labarin sa to wannan rikicin da aka yi waɗannan suna goyen bayan wannan wannan suna goyen bayan wannan to a lokacin da ake wannan rikicin wanda suke goyen bayan Aliyu wanda ake cewa Shi'atu Ali domin da can bayan aka ce Shi'a abinda ake nufi magoya bayan Ali kamar idan aka ce Shi'atu Muawiya ana nufin magoya bayan Muawiya da wannan sunan haka ake amfani da shi bai zama aqida ko wata mazhaba ba sai daga baya to a zamanin Ali duk mutumin da yake goyen bayan Ali yana fifita Abu Bakar da Umar akan Ali sabanin da suka yi shine in an gama da Abu Bakar an gama da Umar a wajen falala to tsakanin Uthman da Ali wane ne mafifici magoyan bayan Ali suna cewa Ali ne sannan sai a ce Uthman magoya bayan Muawiya da gefen Uthman sai su ce a Uthman ne sannan sai a ce Ali shikenan wannan a lokacin nan in ka ji an ce mai Shi'a to iya Shi'ar kenan goyen bayan Ali akan wa akan Uthman amma gaba ɗayan su da masu goyen bayan Uthman da masu goyen bayan ma'ana Muawiya da masu goyen bayan Ali dukkanin su sun yi ittifaki akan Abu Bakar da Umar sune mafifita a wannan al'umma ne da fatan kun gane shi yasa har Muhammad ibn al-Hanafiya dan gidan Sayyidina Ali Sayyidina Ali yana da ɗa wanda mahaifiyarsa ƴar Banu Hanifa ce da aka samo ta kuyanga lokacin yakin da aka yi na Ridda zamanin Sayyidina Abu Bakar aka samo ta ya aure ta sai ya haifi ɗa sunansa Muhammadu ba dan Fatima bane mun san Fatima tana da Hassan tana da Hussein ko radiyallahu ta'ala anhum ajma'in to ita kuma wannan sai ta haifi Muhammad to shine ake ce masa Muhammad ibn al-Hanafiya dan a dangana shi zuwa ga mahaifiyarsa a gane dan a bambanta shi da sauran amma shi ma Muhammad ne ibn Ali amma laqabin sa ne ibn al-Hanafiya wadanda ake ce ma kungiyar Kaisaniya a wurin su shi suka dauka a matsayin imami suka ce da ya mutu shine mahdi shine zai zo kafin tashin alkiyama ya gyara duniya wannan akida su kenan to kafin wannan lokacin wata rana ana zaune a gida suna zaune da mahaifinsa sai yake tambayar mahaifinsa Ali ibn Abi Talib yace ya aba ya babana man afdalu hadhihi al-umma a wannan al'ummar waye mafifici da yafi kowa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ali sai yace Abubakar thumma Umar in ji Ali da kansa yace wanda yafi kowa shine Abubakar sai kuma Umar to sai Muhammad ibn Hanafiya sai yace thumma anta sannan sai kai saboda babansa ne yana koran yace in ya bar shi zai ce Usman amma sai yace sai kai saboda ya samu shi ma falalar bayan Abubakar bayan Umar haka nan wata rana Sharik ibn Abdullah an-Nakhai ya ruwaito a Kufa akan munbari ya ji Ali radiyallahu ta'ala anhu akan munbarin garin Kufa garin Kufa kuma shine garin mafi yawa masu goyon bayan Ali radiyallahu ta'ala an a cikin su yake cewa inna hadhi afdal hadhihi al-ummati ba'da nabiha Abubakar wa Umar mafificin wannan al'umma bayan annabinta shine Abubakar sannan Umar to in ka ji wannan magana daga bakin Ali radiyallahu ta'ala anhu ibn jami'a ya ce wallahi wannan hadisin an ruwaito shi ta hanyar isnadi wajen 80 da wani abu ba maganar wai mutum daya ko mutum biyu ko mutum uku suka ruwaito ba a'a akwai isnadi daban-daban hadisi sun kai 80 duk ta hanyar su wato zuwa Ali radiyallahu ta'ala anhu yana cewa Abubakar ya fi shi Umar ma ya fi shi to yanzu kaga maganar wa zaka dauka ta Ali koko ta wani daga koko ta wani daga bayan Ali wanda radiyallahu ta'ala anhu shi saboda san Ali yazo fifita Ali akan kowa har ma mai da shi sama da annabi a wani gun ma mai da shi Allah kaga wannan ba alama ce ta soyayya ba amma maganar Ali ita ce adalci Allah madauke ba mu adalci kuma kullum maganar aqida kamar yake faɗa wallahi a dora ta akan nassi sai ka ji ka huta ina nassi ina maganar annabi ne sallallahu alaihi wasallam to in ka same ta sai ka rufe baki ka gama to wannan magana kenan wa qala an-nabiy sallallahu alaihi yanzu zai bi sai mu kafin kare wannan magana da ina ce mana ai wannan shine ɗaya daga cikin dalilai ko na magabata da suke fifita Usman akan Ali me ɗaya dalilin Imam Ahmad bin Hanbal shine ya kafa hujja da shi yake cewa duk mutumin da ya fifita Ali akan Usman yace faqad azra bil muhajirin wal ansar to ne ya ci mutuncin muhajirun da al-ansar yace me dalilin sa yace dalili shine ai kun san lokacin da Umar ya zo rasuwa radiyallahu ta'ala anhu me yayi ya nada kwamiti na mutun shida da Uthman da Ali da Talha da Zubair da Sa'd ibn Abi Waqqas da Abdurrahman bin Auf wadannan mutun shida sai yace wannan ku na yadda cewa dukkanin kowanne ɗaya mutum daga cikinku mutumin kirki kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana mai yadda da ku babu wanda annabi yake fishi da shi ya mutu ya bar shi waɗannan mutane ku shi dannan don haka ku je ku yi shawara a tsakaninku duk wanda kuka zaba a cikinku ya zama khalifa ni na yadda ya shiga ɗana Umar ya shiga cikinku ya ba da shawara amma kar ku zaɓe shi ban yadda ba su shidan nan haka suka zauna suka tattauna a tsakaninsu a Talha yace ya bari baya so Az-Zubair yace shi ma baya so a Sa'd ibn Abi Waqqas shi ma yace baya so to mutum ukun nan sune da Ali da Uthman da Ali da kuma Abdurrahman bin Auf a wata riwayan suka ce to kai ma sai ka bari a cikin waɗannan mutanen a gani yace ya bari a cikin waɗannan mutum biyu a ga wane ne za a zaba suka ce ka je ka shawarci al-muhajirun wal ansar kuma sai aka yi wani tawfiki Allah madauki kenan in ya tsara abu sai kaga ya gudana yadda yake so lokacin da aka yi wannan kitan Umar radiyallahu ta'ala anhu bayan ya dawo daga haji shugabannin garuruwan musulmi waɗanda suka zo daga Kufa, daga Basra, daga Misra, lokacin nan tunda shine khalifan gaba ɗaya duniyar musulmi, duk an zo haji, an yi haji tare da khalifan musulmi, sai aka ce kuma a rako shi Madina kafin kowa ya tafi garin su. Don haka waɗannan mutane da suke nesan nan duk sun zo sun rako Umar garin Madina, yana sallan nan wata rana da asuba, shine wannan bamajusa ya zo ya soke shi da wuka ya kashe shi. Yana kwance, yana cikin kwanciyar kafin ya rasu, shine yayi wannan shawara cewa waɗannan mutum shida su je su yi shawara, a cikin su zabi daya. To kuma duk wannan manyan ba su tafi ba, tunda sun ga gashi yana cikin rashin lafiya, aka tsaya har sai da Allah madauki masa rasuwa, aka yi masa sallah, sannan kowa koma garin su. To bayan an yi wannan, shine Abdurrahman bin Auf, waɗannan manyan mutanen na garuruwa duk suna nan, ya rika bin su yana neman shawara su. Wa kuke gani ya dace tsakanin Uthman da Ali? Gaba sai Abdurrahman bin Auf yake cewa sai da ya kwana uku bai rintsa ba, bai bacci ba, kwana uku bai ga bacci ba, ya je gidan wannan sahabi, ya je gidan wannan sahabi, ya je gidan wannan sahabi, yana neman shawara. Me kuke gani, wane ne kuka ga yafi a zaba ya zama shine khalifa bayan Umar? Aka bashi shawararsa, ya rufe bakinsa ya zo tsakaninsu, ga Umar, ga Uthman, ga Ali radiyallahu ta'ala anhuma. Sai yace, kafin in gaya muku mecece shawarar al-muhajiruna wal ansar, zan dauki alƙawari a hannun kowa daga cikin ku. Kai Uthman, kai mun alƙawari, in na dora Ali akan ka shine zama a matsayin khalifa, ka yadda cewa ba za ka yi bin tashin hankali ba, ba tawaye za ka yadda? Yace, na yadda. In dai al'umma haka suka baka shawara ka zo ka dora, na yadda. Yace wa Ali, kai ma ka bani kalmar ka kai alƙawari, in na ce kai ne khalifa, Uthman ne khalifa, kai ma za ka yi wato mubaya'a, za ka yadda? Yace, ni ma na yadda. A lokacin Abdurrahman bin Auf ya kama hannun Uthman ya daga, yace wannan shine wanda al'umma suka yadda da shi a matsayin khalifa. To wannan ita ce al-Imam Ahmad bin Hanbal yake nufi da yace duk mutumin da yace Ali ya fi Uthman, to ya raina ra'ayin muhajirun wal ansar. Ai kun gane asalin zancen ya wato shine. To a nan wurin shine bayan shi Abdurrahman bin Auf yayi mubaya'a ga Uthman, sai Ali radiyallahu ta'ala anhu shi ya fara daukar hannunsa, shi ma ya dora akan Uthman ya masa mubaya'a. To kaga idan har aka ce Ali ya yi mubaya'a ga Uthman, shikenan ina magana, ba zancen wani ya zo ya tada rikici. Ai kuma gaba ɗaya, ai akwai wasiya, da akwai wasiya Annabi ya yi masa a rubuce, da a ranar sai ce wai kai wannan fa gaba ɗaya ma shawaran ma bata taso ba, duk ku koma, domin ni ga wasiya ma a hannuna. Dama can zamanin Abubakar ɗin ma da Umar ma duk ba daidai aka yi ba, ga wasiya ɓoyewa ne, yanzu na fito da ita. Inda akwai wannan wasiya, da abin da za a ce, za ka bi waɗannan abubuwan na tarihi, ƴan uwa musulmi, su ya kamata mutum ya karanta, kuma kafin ya hukunci a wani abu ya san yadda haƙiƙanin abubuwa suke. Allah santa, Allah ya ƙara mana adalci. To mu je, yanzu za mu ji ɗaiɗaikun hadisai akan kowanne sahabi. Yace wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce li Abi Bakr, yace wa Abu Bakr fil ghari, lokacin suna cikin kogo, kogon wani kogo, lokacin da suke tafiya hijira, yawa, yace ma bannuka bisnaini, me ya zatanka ga wasu mutum biyu, wanda Allahu thalithuhuma, Allah ne na ukunsu, ma'ana Allah na tare da su, tare da su da taimakonsa, da jinsa da ganinsa, ba da zati ba, da Allah ba zai shiga kogo ba. Mun fahimci wannan? Ana nufin ma'iyya, ana nufin Allah na tare da su da iliminsa da ganinsa da kiyayewarsa da taimakonsa. Wannan ma'iyya ce da ake ce ma al-ma'iyya, wace? Al-khassa. Yawwa. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ga Abubakar wannan, me kake zato dangane da wasu mutum biyu wanda Allah ne na ukunsu? Yanzu wannan ba falala bace ga Abubakar? Gashi muna karantawa cewa su biyun nan ba kowa a duniya, da za a kashe su a lokacin nan, da maganan labarin musulunci sai zama wani sabon abu, ba Annabin ya mutu, amma Allah madauki bai kaddara haka ba. Don haka Allah subhanahu wataala ya tabbatar wa Abubakar wannan falala, cewa shi ne na uku, kamar yadda Allah madauki faɗa a nassin Al-Qur'ani. Ko menene Allah ya ce? Idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Wannan inna Allaha ma'ana din ita ce wannan tafsirin ta, shine yake gaya masa menene, karka tsorata, ka kwantar da hankalinka mana, me yanzu me zatanka dangane da wasu mutum biyu a wani wuri wanda na ukunsu shine Allah? in aka ce Allah na tare da kai kuma me zaka ji tsoro to sai kwantar da Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya daina firgita akan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa qala sallallahu alaihi wasallam har yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kuntum muttakhidan min ummati khalilan da a ce zan riki badadi masoyi soyayya ana kiran khalil abin me bambancin khalil ko khulla da mahabba akwai mahabba wasu suna cewa muhibba ba muhibba ake cewa mahabba ake cewa mahabba mahabba soyayya khulla kuma ita ce soyayyar da har ta ratsa tsoka ta ratsa jini gaba daya ta bi jiki kamar yadda in ka sa kum a kanka ba yana ratsa cikin gashin ka ba to shine ana cewa ka sa kum din fatakhallala fi sha'rika kum din ya shiga jikin wato kum abin nan gashin ka shine asalin abin da ake nufi da kulla wato wanda soyayyarsa ta kama jiki ta kama jini ta kama tsoka ko ina jikinta soyayyarsa ce shine abin da ake nufi da kulla don Allah madaki ya bamu labari wattakhadha Allahu Ibrahima khalila Allah ya riki annabi Ibrahim khalili shi khalilin Allah ne Allah khalilin sa haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya rike shi khalili shi khalilin Allah ne shi ma Allah khalilin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba dan na rike ubangiji na ya rike ni khalili ba ma'ana soyayya sa ta ratsa ni ba dama in sa ta wani shi ne dama abin da ake nufi da khalili in ka dauki khalili ma'ana shi kadai kake so kuma ba dama ka so wani tare da shi to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba dan Allah ya rike ni a matsayin khalili ba da a ce zan rike wani mutum a cikin al'ummata da ya halatta gare ni in riki wani ya zama khalili a gare ni banda Allah yace la takhaftu Abubakar da Abubakar zan dauka sai yace walakin sai dai akhi amma shi dan uwana ne dan uwa wanne na addini wa sahibi kuma aboki ne kunga wannan shi ma nafsi ne na hadisi akan lafazin sahabi ba bid'a bane sunan sahabi gashi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda zaka jina cewa ina hadisin da yace ma akwai wani mai suna sahabi dan ba ku ni labari ko yau shekara uku kenan ne a haji ko ba nan bane to muna haji mun baro watanan muna fi nan tawaga haka mu kai mu bakwai ko takwas haka mun baro arfa mun zo Muzdalifa mun samu wuri za mu salla muna huta ni da wasu ƴan uwa wasu da suke karatu a Madina muke tare da kuma wasu da muka tafi haji da su daga nan to sai muna zaune sai ga wasu mutane daga Iran alhazin Iran ne kowa na cikin ihramin sa sai suka yi wa kanmu Najeriya Najeriya muka ce eh Najeriya haka da ka san kura tana neman nama haka suke neman dan Najeriya mutanen Iran suka zo suka same mu sai aka fara hira mai labarin ko mai Najeriya kaza daga suka yi wasu zantattuka dai wasu suna da alaka da siyasar duniya sai kuma suka shigo cewa ku a Najeriya mai mazhabanku muka ce mu malikiya muke wanda mai wani bai bada amsa dama su da larabci suke maganar saboda wannan malamin da mai mai yake maganar shi farisanci ma iya bai iya turanci ba bai iya larabci ba amma yana da dalibi da yake karatu a can suna tafi da shi shike masa fassara yace shekara 15 yana karatu a can dan Afghanistan ne ya iya larabci saka ce to ga abokai nan a cikin kuwa iya larabci aka samu dan uwa daga cikin mu nan yana nan yanzu sai yake cewa sai suka tattauna da shi a shi ne iya larabci mu aka ce ba mu iya larabci mu koma gefe muna jin su suna tattaunawa sai yake tambayar sa ku a Najeriya mai mazhabu ku suka ce malikiya ku kuma a Iran mai mazhabu ku sai jaya su shi a imami yace to sai yace me matsayin Ali Agu a ku dan Najeriya kun yadda da Ali yana da falala yana da daraja radiyallahu ta'ala an sai yace masa Ali ai babban mutum ne a gumu shine na hudu bayan Abubakar bayan Umar bayan Usman bayan Abubakar bayan Umar bayan Usman to ba wanda ya kai Ali daraja kuma surukin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shike auren yar ta Fatima kuma dan aljanna ne sai rike baki sai dama shi kuna san Ali sai kai ma ga maka ba masan Ali kuma malami ne babba sai ta tafiya ta shiga ba sai suka ce ai su to amma ai su su Abubakar ne su dama su suka babbata abun sai kafin nan sai ya tambaye shi ko kuma to me matsayin ku akan Abubakar to shine sai ya shiga wannan gurin sai ya shiru baya so ya fada a gane aqidar inda ta dosa sai ce Abubakar menene shi sahabi ne ko ba sahabi ba sai ce sahabi ne sai ce sai tambaye sai ce to Ali ne Ali sahabi ne ko ba sahabi ba sai ce ah da ba Ali sahabi ne mana bayan ku gashi kai ma ka fada mijin yarsa sai ce a Qur'ani kana da aya da za ta nuna mana Ali sahabi ne mu a Qur'ani muna da aya da nuna Abubakar sahabi ne sai kawo wannan إذ يقول لصاحبه لا تهزم إلا ما سيتي وكاسم أن آية سيتي يا سانتا وأكي مجانا أكي سيتي أبو بكر سيني سكتب هجرات هالي شوف ما لم نشي أشيك بدون سيتي توكي آية إلو وانن دك سني دذات نونا مكا آلي صحابيني سيتي يشاف بني haka dai aka yi aka tattaunawa abu sai da yake mutum sai ga wani ya zo shi ma sai ce ai ni ma kaza da kaza malami ne a wuri kaza ina da rubutu ma akan sahih al-bukhari ma'ana shi ya ga araha an samu yan najeriya araha za su kada su sai shi ma ya zauna muka bashi ruwa ya sha amin kabiri haka ake ta hira to can da yaje da zancen yake sai juma haka dan sai zare tabulma sai je kwanta to wannan ma ana nan ana yi magana ta kai magana an kai wajen awa biyu zancen ba zai iya gamawa anan ba abin da yasa na kawo wannan kawai wannan maganar ta wannan aya din can shi ma can sai yace shi ma bacci yake bi a kyale haka dai muka sallama da su suka muka hadda ba su taburma da ko muka sallama ba rikici amma fa ba abin da suka samu a wurin sun samu ta kai shi matuƙa saboda ba su yi tsammanin zuwa suka haɗu da su ba Allah maɗauki ya kyauta Allahu musta'an yasa kullum ke ce ba wallahi ai karatu ai karatu in kai karatu ba mai girgiza maka aqidarka saboda ana dora mutanen akan cewa duk wanda ke bin hanyar sunna din nan wai makiyin Ali ne kuga ina muka samu wannan mu ba san wannan ba duk littafan sunna suna bayanin falalar bal babu wanda daga cikin hadisan da suka fi yawa a littafan ahlus sunna a wajen falala inda zaka lissafa adadi wajen adadi ba inganci ba na ahlus sunna yawa suna nan ka duba abin nan musnad na Imam Ahmad kawai za ga hadisai dubu na akan Ali radiyallahu ta'ala an haka ba za a zo a faɗi cewa waɗanda suke sunna maƙiya ahlul bait bin wannan tatsuniya ce da ake faɗa saboda sa wani abun daban ba wannan ba to mu je da sauran lokaci ko sai ce walakin akhi wa sahibi wa qala sallallahu alaihi wa sallam haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce inna Allah ba'athani ilaykum fa qultum kadhabta wa qala Abu Bakr sadaqta وواساني بنفسه وماله فهل انتم تاركو لي صاحبي مرتين يا فدي wannan shi wannan hadisi yana da wata kissa wata rana Abu Darda ne ya rawaito wannan hadisi shi nake cewa wata rana muna zaune gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ga Abubakar ya taho da gaggawa da sauri har mayafinsa yana dagewa sama ana ganin gwiwarsa tana bayyana lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hango shi sai ce amma sahibukum faqad ghara faqad ghamara shi amma sahibuku abokin nan naku to ya kutsa cikin rikici ma'ana hankalin sa ta sheke shine sai na Abubakar zai yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi wani abu ne ya shiga tsakani na da Umar har ne gaggawa na faɗi wata magana ta bata masa rai amma na neme shi ya yafe mini ya gafarta min zuni abinda ne masa na laifi ya fi shi ya ƙi gafarta ma shi ne na zo in gaya maka ya zo ya gawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ne abubakar kafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce komai sai da ya fara cewa ghafarallahu laka ya ababakar ghafarallahu laka ya ababakar ya faɗa har sau uku sai ce Allah ya gafarta maka ya kai abubakar sannan sai yana nan haka suna cikin wannan guri sai ga Umar ya zo shi ma hankalinsa a tashe da ya zo shi ne ya ga fuskar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi fushi hatta yi ja a lokacin nan ya koma gefe yana magana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kauda kansa haka ya koma wannan din shi ma ya kauda kansa shi ne har yake ce shi ne sai ya kawo musu wannan ya ce inna Allah ku sani fa Allah subhanahu wa ta'ala ba'athani ilaykum ya aiko ni zuwa gare ku fa qultum kadhabta sai ku kuka ce kai ƙarya kake mana kuka ƙaryata ne wa qala Abu Bakr sadaqta amma Abubakar yace kai gaskiya to wannan shine dalilin hadisi kaga yana nuna wa yake magana da shi kun ga Umar ake magana shi yasa ku duba yaushe Umar ya musulunta bayan Abubakar jama bayan Abubakar mana da lokaci ma har shekaru sai a wajen shekara ta 6 fa da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba hijira ba aiko manzon Allah sallallahu lokacin zaman sa na Makka ai kun san sai da shekara 13 a Makka sannan kuma yayi hijira zuwa Madina to Umar fa bai musulunta ba sai shekara ta wajen 6 amma ranar farko Abubakar ya musulunta ranar farko ran da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga kogo da wahayi da labarin wahayi mala'ika ya zo masa a ranar Abubakar ya musulunta ranar Khadija ta musulunta ranar Ali ya musulunta waɗannan mutum uku su suka riga kowa to amma Umar saboda kun san shi da ma mai zafi ne shi yana cikin waɗanda suka yi gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam farkon karo sai daga baya musulunta amma kuma duk da haka har shekara 6 nan fa shine na 40 shine na 40 a cikin adadi na'am bi aboye suke lokacin ba su fi su 7 suka zama 8 haka 10 haka 13 aka tafi 20 sai da aka yi shekara wajen 2-3 ba su kai 40 ba Umar shine na 40 kunga dukkan su suna cikin as-sabiqun al-awwalin saboda sun sha wahala duk wanda ya musulunta a Makka aka sha wahala da shi aka yi hijira yana ciki amma kunga ai Abubakar ya riga Umar to kunga ashe kenan wannan zantan daidai ne cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo na ce ku yi imani kuka ce ƙarya ne sai Abubakar ya ce gaskiya ne kaga ashe Annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana akan farkon karbar addinin nan yana da muhimmanci to shi da abin da ke nufi sai ce wa qala Abubakar sadaqta wa wasani bi nafsihi wa malihi kuma sannan ya taimaka mini da rayuwarsa da dukiyarsa suna cewa ana cewa kalmar muwasa a larabci ma'anarta musa'ada gashi ta zo a babin mufa'ala kamar sa'ugo dan ugabin nan cuɗe ni in cuɗe ka duk fi'ili a larabci in yana nuna cuɗe ni in cuɗe ka ana ce masa mufa'ala ko shine tafa'ul tafa'ala ma'ahu don haka wasani daga muwasa to sai suka ce abinda yasa ake cewa taimako muwasa shine لأن صاحب المال قد أخذ بيده وبيد من يساعده وبيد من ساعده ووضعه سواء في ماله معنى كمر يا كاما هنو وان ديكي باي وتيمكو نيسا شي أشكين دوكي يرسا كمر دي هنو سدى ناسا دي تين شيني معنى مواسا كون غانا زنجم معنى دمو تيمن نسبو دي تيمكو وان ديكي مكا ya kamar ya dauki hannunka ne ya sa tare da nasa a cikin dukiyarsa cewa komai naka ne komai nasa ne to shi ake nufin yayi maka muwasa kunga dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ashe larabcin ma da yayi anan gurin me yana da dalalar sai yana da ma'anar sa ba kawai ka ce wai ya taimaka mini bane da dukiyarsa a taimakon irin wannan taimakon wanda a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake buƙatar taimako addinin ya tsaya da kafarsa babu wanda ya kula shi irin Abubakar da wannan dukiyar ta sa haka ya dauke ta kaman komai dinna manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ai kun ga abin da yayi wannan a Madina ma kenan lokacin da ya dauko dukiyarsa baki daya ya kawo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce mai kabar musu a gida yace na bar musu Allah da manzon Allah to shine sai yake cewa bayan wannan fa hal antum tariku li sahibi yayi shin za ku bar mini sahabi na ko ba za ku bar mini shi ba kun ga fa wa ake magana da shi Umar fa ake magana da shi amma aka ga masa wannan akan Abubakar to yace kuma za a taba Abubakar radiyallahu ta'ala anhu abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana ko za ku bar mini sahabi na ko ba za ku bar mini shi ba ma'ana ku bar mini shi ya zauna lafiya tare da cewa shi ma Umar din fa cikin sahabban yake to Allah madauki ya kara mana fahimta sai ce wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyuha ihan ibn al-khattab saurara ibn al-khattab wallazi nafsi bi yadi na rantsa da wanda numfashi nake hannunsa ma laqiyaka ash-shaytanu salikan fajjan qattu illa salaka fajjan ghayra fajjik nan kuma ya gama da falalar Abubakar ya shigo magana akan falalar Umar radiyallahu ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba gaya wa Umar wannan magana yake cewa kai Umar wallahi na rantsa da Allah wanda numfashi nake hannunsa wanda rayuwata take hannunsa shike kula da rayuwata na rantsa da shi cewa wallahi ma laqiyaka ash-shaytanu shaytan bai taba haduwa da kai ba salikan fajjan ka shiga wata hanya illa qatwatu kwata-kwata har abada illa salaka fajjan ghayra fajjika sai dai ya shiga wata hanyar daban banda wannan hanyar da ka bi ma'ana ba kwa zama inuwa daya da shaytan injiwaye inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadi akan Umar wannan kenan kun ga yana nuna falalar Umar radiyallahu ta'ala anhu Umar kuma kun san dai Umar wane ne Umar rubuce-rubuce akan Umar kawai sun isa wanda a tarihin musulunci dun bayansa bayan Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ba a yi mutumin da ya mulki da adalci irin Umar ba har zuwa yau din nan ba a samu ba babu wani da aka taba samun sa yayi kwatanta adalci a mulki irin Umar turawa da suka ware suka rubutu akan Umar wajen misalin shugabanci sun faɗi wannan ballantana ma'ana tura ina nufin wanda ba musulmi ba to ballantana waɗanda suke musulmi hatta waɗanda ba sa son Umar sun faɗi maganar shugabanci adalcinsa irin ramewar da Umar ya yi lokacin da yake kan mulki har mamaki akai saboda yawan kuka da kuma yawan baya cin abinci sai ya tabbatar da talakawansa ma sun ci shi yasa har malamai suke cewa kai Umar ya wahalar da sarakuna da shugabanni a bayansa duk wanda kace masa sai yayi irin Umar to ka cuce shi ka cuce shi ina nufin ba kai masa adalci ba dan ba zai iya ba mutumin da zaka ce shi ga misali mai ko kana wa'azi kace gashi nan me yasa ba a yin irin yadda ake zamanin Umar to in ka matsawa shugaba kace zaka yi masa wa'azi sai yayi irin na Umar to gaskiya zaka yi masa rashin adalci dan ku ba zaka samu wannan agonsa ba har wani malami yake cewa in a zamani irin namu ne yanzu ana yi wa shugabanni wa'azi ai musu wa'azi ko kai mai wa'azi kai musu wa'azi su zama irin ka ba an ji nasara ko su zama irin ka alal akalla kai da kake wannan zancen a yanzu in aka samu irin ka ne masu shugabanci an ci nasara to amma Umar ya fi karfin al'umma a ce za a yi kwatanta shugabanci irin na Umar to wannan ba irin su ba to yace wa qala sallallahu alaihi wasallam laqad kana fi ma qablakum daga cikin wanda suka wuce a bayanku akwai muhaddathuna wanda ake wa magana ake ba su labari fa in yakun fi ummati ahadu in dai a al'ummata akwai wani mutum ɗaya mai wannan irin sifa din yace fa innahu umar to umar ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mana akwai mutanen da ba annabawa bane ba manzanni ba mun ji a baya a cikin al'ummomin baya Allah kan turo mala'ika yi musu magana sai in akwai a wannan al'ummar to umar ne ku ji fa wannan matsayin irin na Umar radiyallahu ta'ala anhu ma'ana me yake nufi in yakun malamin sun tattauna anan shin ana nufin akwai ne ko babu akwai mutanen da mala'iku ke musu magana an yi wasu a baya da ko dai muhaddathuna ko ba mala'iku ba ya zama cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kimsa musu ilhama yawa in kimsin ilhama ne wannan har yanzu akwai kun fahimci wannan abu Allah ya kimsa maka wata fahimta da wani bai sani ba wannan har yanzu ba daina shi aka bi ana sai masa wahayi ana sai masa ilhama amma kuma ba wata shari'a za a zo da ita sabuwa wanda za ta soke ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kun gane wannan amma wa'azin abin nan wahayin ilhama akwai shi to amma kari kuma akan cewa dan akwai riwayoyi da suka zo da yawa akan wannan Abubakar al-Ajurri ya rawaito a cikin littafin sa ash-shari'a a wannan cewa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko daga Abdullahi dan Abbas kai yake cewa su suna da kusan yaki ne anna sakinata tamtiqu ala lisani Umar har malamai suke tattauna akan me as-sakina ko suka ce mala'iku ne tamtiqu ma'ana suna jefa kalmar gaskiya a bakin Umar in zai faɗi kalma su datar da shi ya faɗi abin da yake shine abin da Allah yake so kuma shine gaskiya to wannan shi ake nufi da wannan muhaddathuna din sai ta in dan har sai sa har malam qasallah ne yake cewa wannan in yakun din ba shartiya bace kar ka fahimci cewa babu ma'ana in akwai to Umar ne shi kadai ma'ana in dai akwai to Umar yana ciki kun fahimci abu to ina ga sai mu tsaya haka in akwai da akwai to sai mu tsaya nan yaso darasin mu na gaba sai mu tashi kan wani hadisin kuma dai hada maganar Umar da Uthman da Abubakar da Umar radiyallahu ta'ala anhuma ko kuma mu ƙara sashi ko duki na'am daga nan ya cika abinda zai zo mana bayansa maganar Uthman ne shi wannan asalin hadisin to ko duki da dan zance a kansa yana cewa wa qala sallallahu alaihi wasallam fi takallumi adh-dhi'b wal baqara annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da maganar cerkeshi da yayi magana da kuma wata saniya da ta yi magana yake cewa fa inni uminu bihi wa abubakar wa umar wa ma huma thamma wannan hadisi ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a wani zamani a bayanku an wata rana wani mutumi yana tafiya akan saniyarsa sai ya hau saniyar yana tafiya akan ta kuma ya dauki bulala yana dukanta sai Allah subhanahu wata'ala wannan a wasu al'ummomin ne kafin al'ummar mu wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai wannan saniya da ake dukanta kuma an hau kanta ana tafiya sai ta yi magana Allah ya nufe ta da ta yi magana wannan hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari sai saniyan nan tace ma khuliqna li hadha mu ba a halice mu domin wannan ba ka hau kan mu kana tafiya kuma kana dukan mu ba a halice mu domin wannan ba tace innama khuliqna lil harfi an halice mu ne dan harkar noma a kai mu gona duk aiki zamu amma hau kan mu ana tafiya kuma da ke mu tace ba haka bane to kuma sai har sai ke ƙara ba da labari har yanzu wata rana kuma wani kirkeci musan kirkeci kamar su kasashen laraba sun fi samun sa fiye da nan mu sai mu ce kura yauwa duk da dai kirkecin daban kurar daban karan daji to yana tafiya sai ya kama tinkiyar wani mai kiwo mai kiwon ya bi shi saboda rashin tsoro da bajinta sai ya kokari har ya kwace tinkiyarsa daga bakin kirkecin to shi kirkecin yake cewa in ka kwace sai Allah shi ma ya nufe shi da magana sai yake cewa in ka kwace ta yau ai yawmas sabu'i ba za ka iya kwacewa ba yawmas sabu'i shine ranar fitina ranar da akwai ranar kusa da tashin alkiyama ran da mutum yana ganin dukiyarsa zai batta ba dama duk yawan dabbobinka duk yawan komai kake da shi na dabbobi ba wani zancen mai kiwo sai a bar su su kadai kowaye ta kansa to ne shine yawmas sabu'i yace yawmas sabu'i in tazo ai ba dama ka san zaka bar mana ko ba abin da zaka yi in ji kirkecin ya faɗa haka to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan hadisi sai sahabba suke cewa subhanallah dibun ya takallam ya ce ya kirkeci har ya magana kuma ya bin mamaki to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa eh na'am kirkeci yayi magana wa ana uminu bihi ni kuma nayi imani da haka wa abubakar wa umar abubakar da umar ma sun yi imani da haka dole shine sababin shi wannan hadisi yawa shi yasa aka kawo shi a cikin falalar su to shine sai yake cewa wa ma huma samma a lokacin kuma abubakar da umar ba sa wuri kunga wannan ke sa Bukhari sai da ya rawaito wannan hadisin sai ya sa shi karkashin babin sunan babin shine yaqinu abubakar wa umar ma'ana irin karfin yaqini na abubakar da umar yadda duk abin da aka ce annabi ya ce suke saddakawa suke gaskatawa suke yadda da shi to in dai kuna mamakin saniya ta yi magana kirkeci ya yi magana to ni na yadda haka nan abubakar ya yadda haka nan umar ya yadda to mun gama wannan sai mu je Uthman bayan wannan insha Allah darasin mu na gaba Allah subhanahu wa ta'ala ta kara tabbatar da yardarsa ga waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki ɗayan su Allah ya hada su a aljanna da su da ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam yadda suke zaman lafiya da san juna mun kuma masu bin su Allah ya sa mu bi su da kyautatawa mu tabbata akan hanyar su Allah ya taimake mu ya tabbatar da mu akan hanyar daidai Allah ya ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a wannan kasa ta mu Allah ya taimake shugabannin mu akan yin aikin daidai Allah kuma ya ƙara ƙarfafa musu ya ƙara tsare su wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallam wa baraka على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نعم نعم سوا وكتو أي ولد لطوانا ينا سوابان غي سوامان إنا مكة فاتم الهيري فإنما إنا مكة لبك وأنا مسلمي سيدي مالم نيني واندا waya ta yi ringin sau biyu ranar alhamis ana karatu ina roƙon malamin isar mini da sako zuwa ga al'ummar musulmi na wannan masallaci da su yi mini afuwa don Allah wallahi ba bisa san rai na yi ba na yi hakan ba kuma don Allah malam ya roƙa min wannan alfarma wajen mutane wallahi sai da na sanya ta a silent amma kafin ta kawo wajen ko kan teburin ne ko eh malam ta zo mun sai ta fita daga salin din yawa to yana nufin dai a hannun mutane garin daddannawa a miƙo ai aka fitar da ita daga salin din to sai dai dan menene da na saurari karatun ina jin wato in na saurari karatun ina jin karuwar sa kwarai da gaske eh akwai shi malam karna cika ka da surutu muhallin shahid shine a roƙan mun afuwar mutane to jama'a kun ji don din jama'a sun ma afuwa Allah mu dake kuma ya mana afuwa baki daya irin abin da muke masa kullum da safa da rana da daddare sai mun saba masa wasu abubuwa wannan shi fi cancanta mu roƙa Allah mu dauke mana afuwa na abin da muka yi masa kuma Allah ya maka kai ma afuwa ya yi mana afuwa baki daya wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.